صليل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 9 ga watan Safar watan 2 a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 19 ga watan 3 shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatu littafin mu mai albarka Riyadus Salihin wannan kuma shine darasi na 68 ko idan ba a manta ba babun da muke ciki babu fadlil ju'i wa khushunati al-'aysh wa al-iktisari 'ala al-qalil min al-ma'kul wal-mashrub wal-malbus wa ghayriha min hudud an-nafs wa tarki shahawat wannan shine babin da muke ciki a wancan darasi hadisin da muka tsaya akai shine hadisin Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi wanda yake ba da labarin wata rana manzon Allah ya fito a wani dare sai ya kacibis da Abu Bakar da Umar radiyallahu anhuma ya tambaye su me ya fito da su suka faɗa masa ina jin wannan shine hadisin da muka tsaya kansa yau kuma za mu tashi kan hadisin Khalid ibn Umar al-Adawi an Khalid ibn Umar al-Adawi radiyallahu anhu qal khatabana Utba ibn Ghazwan وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفأعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كزيز من الزحام ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم wannan hadisi an karbo shi daga Khalid ibn Umar. Khalid ibn Umar ɗaya ne daga cikin tabi'ai. Kale yace khatabana Utba ibn Ghazwan. Utba ibn Ghazwan yayi mana huduba. Wa kana amiran alal Basra. Utba ibn Ghazwan a lokacin sarki ne shi a garin Basra. Garin Basra a yau yana cikin kasar Iraki. Fa hamidallahu wa asna alayhi. Sai ya gode wa Allah ya kuma yabe shi. ثم قال sannan sai yace amma ba'du to bayan haka fa inna ad-dunya qad azanat bi surmin duniya fa ta riga ta bada shelar karewa lafazin as-surmu shine al-inqita yankewar abu bayan da akwai shi ya zanto ya yanke an gane ku fa inna ad-dunya qad azanat bi surmin duniya ta riga ta bada shelar karewa da yankewa وولت حذاء وولت تاجو يبايا حذاء تنا ققاوة تنا هنزلي ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء بقى بندي رجي أتكين دونيا فاتي تن رغور مقر واتلوا وتن رغوة كتن كسبابة الإناء kamar ragowar ruwa da yake cikin kofi daga ƙasa bayan mai sha ya sha ya rage, wannan shine subaba a cikin larabci. Wato yana kwatanta duniya kamar kofi ne a cike, sai ya kasance an shanye ba abin da ya rage sai dan wannan na ƙarshen ƙasa. To idan an kwatanta abin da ya wuce na kwanakin duniya da abin da ya wuce na kayayyakin alatunta, idan an kwatanta shi da abin da ya yi saura a daidai lokacin da wannan sahabi yake magana, wato kamar abin da ya yi saura ne a cikin kofin ruwa bayan an shanye ruwa. Wannan fa yayi wannan maganar yau shekara 1000 da wani abu da suka wuce baya. Idan a yanzu ne za a faɗe ta kuma sai a ce me? Lam yabqa minha illa subabatin illa subabatun ka subabatil ina'i yatasabbuha sahibuha, mai wannan ruwan yana kokarin ya kurba. Ka san mai jin kishi idan yazo ya samu a cikin kofin sai dan kadan, to zai kifa kofin a bakin sa gaba ɗaya, ko ma dai ya yake samu ya sha, shi ne yatasabbuha sahibuha, mai ita na kokarin ya sha. Wa innakum muntakiluna minha idara ila daril lazawala laha, ya ku mutane lalle ku za ku tafi za ku cirata zuwa ga wani gidan da baya gushewa, ita ce lahira. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, to ku yi gaggawar isa lahira da mafi alherin abin da ke tare da ku na aiki. Mafi alherin aiki shi ya kamata ka yi don ka tafi lahira da shi. Abin da yake nufi dai ku kyautata imaninku, ku kyautata ayyukanku na gari, saboda kuna dab da tafiya lahira, ba ku da guzurin da ya wuce wannan. Fa innahu qad dhukira lana, yace an riga an ambata mana a labari da ake bamu, annal hajara yulqa min shafiri jahannam, akan samu dutse da za a jefa daga gabar wutar jahannama. Fa yahwi fiha 70 aman, ya rika sulmiyawa cikin ta har tsawon shekara 70, la yudriku laha ka'ran, ba tare da ya je karshen kasar ta ba. Al-ka'ru shine asfalu shay'i, karshen abu daga kasa. Wato wannan na nuna matakar zurfi da wata jahannama ke da shi, inda za a jefa dutse daga bakinta zai shekara 70 kafin ya kai ƙasa. Wallahi la tumla anna, yace na rantse da Allah sai an cika ta da mutane, sai an cika ta da waɗanda suka saba ma Ubangiji. Afa ajibtum, yace kun yi mamaki ne da naga kun yi kasage kun yi shiru? Walaqad zukira lana anna ma bayna misra'ain min masari'il janna, Allah barka mana cewa tsakanin gefa guda biyu daga cikin gefa na kofofin gidan aljanna, masirata 40 aman, tsawon tafiya ta shekara 40 ne. Lafazin al-misra a larabci ita ce wannan gafar, idan ka zo kofa ba akwai gefen ta na dama ba da kuma gefen ta na hagu, ta tsakiya akwai kuma gefe. To kowace kofa ɗaya daga cikin kofofin aljanna daga wannan gefen zuwa wancan gefen, wato tsawon tafiyar shekara 40 ne saboda girman kofar. Karka manta kuma aljanna tana da kofofi guda nawa? Guda 8, kamar yadda hadisi ya nuna cikin Sahih Bukhari. To kowace kofa ɗaya faɗin ta tsawon tafiyar shekara 40, to wannan faɗin tsawon tafiyar shekara 40 kuma har sau 8 shine kofofin aljanna. Manzo Allah yana magana da mutane da za su fahimta, tunda wannan sahabi da yace an ba mu labari yana nufin manzo Allah ne ba su labari, ba sai ya ce manzo Allah ya ba mu labari ba, da in wani ne ba shi labari ba manzo Allah ba zai bayar da shi abin dorasuwa ba. Wala yatiyanna alaihi yawmun, lallai akwai wani ne da zai zo game da ita wannan kofa ta gidan aljanna, wa huwa kazizun, ka samu kofar a cike maƙil da mutane, min azhami, saboda cunkoso. Azhami shine cunkoso wajen kokarin shiga cikin aljanna. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, حقيقة لا تبغن كينا أوتما سيادة نيني نبقوي أمتم بقوي تارد من ذن الله سكين لصاف متوم بقوي نيني نبقوي أنسو هو من ذن الله نتكم ما لنا طعام إلا ورق الشجر, بامد أبنشي سيغنين بشي أكوي وطومن سابقا متكم كنت رأيوا سكين تلوشي cikin hali na rashin wadata, ta yadda kawai sai dai mu ɗauki ganyen bishiya, wato haka nan mu ci saboda ba mu da abinci. Hatta qarihat ashdaquna, har sai da gefan bakinmu duk suka yi kuraje. Qarihat daga al-quruhu ne, ko al-qurhu ko al-qarhu. Al-qarhu shi ne rauni ko kurji. ashdaq jam'i da kalmar ashiduku ashiduku a larabci shine wannan gefen gefen baki daga nan dama ko gefen sa daga nan wannan mahadar daga nan gurin ita ce dai ashiduku mahadar lefan kasa da ta sama daga nan gefen da kuma daga nan gefen to a Hausa ya sunan wannan wurin shi ni da na fasara da ku gadi amma ban san sunan shi ba da Hausa amma a larabci shine ashiduku jam'in sa shine sai a ce ashdaq ashiduku ashdaq ina fata an fahimta yace hatta qari had ashdaquna har sai da gefan bakin mu suka rinka yin rauni saboda ganyen bishiyar da suke ci kila ba mai taushi bane ba wajen ci ba har zai yanka musu baki amma tunda ba su da abinci dole su ci faltaqattu burdatan yace kawai sai na tsinci wani gado lafazin burda na nufin abin rufa wanda yake murabba'i bai kusurwa guda hudu sai na tsinci wani gado na rufa fashakaktuha baini wa baina sa'd ibn malik sai na raba ta gida biyu rabin na dauka rabi na baiwa sa'd ibn malik fattazartu bi nisfiha rabin da na dauka din sai nayi izari da shi wato nayi na mai da shi kwarjalle da zan daura a kuguna dan in rufe al'aurata wattazara sa'd bi nisfiha shi kuma sa'd ibn malik shi kuma yayi izar shi ma yayi kwarjalle da ɗaya rabin wannan yana bada labarin abin da ya wuce baya a farkon musulunci yace fa ma asbaha al-yawma minna ahadun a yau ba ɗaya daga cikin mu da yawa ya gari ko ni ko Sa'd ko sauran wannan mutane guda bakwai in banda manzon Allah illa asbaha amiran face sai ya zama sarki ne a wani gari ko gwamna ne a wani gari ko hakimi a wani gari dukan mu gaba daya illa asbaha amiran face sai ya waye gari yana sarki ala misr min al-amsar a bisa ga wani babban birni cikin birane lafazin al-misr lafazin misr a cikin larabci dama yana nufin birni wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi aziman ina neman tsari a wajen Allah in daina ganin girman kaina wa inda Allahi sagira in rika ganin girman kaina wa inda Allahi sagiran alhalin ni a wajen Allah kaskantacce ne abin nufi kada wannan mulki da na samu ko mukami da aka bani ya sa in rinka jin cewa ni din babba ne bayan ku a wajen Allah ne kaskantacce ne ko wulakantacce abinda wannan sahabi ya faɗa kenan wannan hadisi rawahu Muslim to kaga wannan dai ai ƙarshen kuncin rayuwa kenan ko shaka babu wannan hadisi ya dace da wannan babi ƙarshen kuncin rayuwa a ce baka da abinci har sai ganyen bishiya kuma ganyen bishiyar ma ba mai laushi wanda dama an saba cin shi bisa ga al'ada abinda yunwa ce kawai ta sa ka ci kamar shi abinci wanda saboda kaushin sa ko kaifinsa har yake yanke gefen bakin mutum to kuma mafi girma mafi daraja cikin halittar Allah shine manzon Allah amma ya samu kansa a cikin wannan yanayin amma duk da haka ya jure hakan ba ta sa sun sami raunin cikin imaninsu ba abinda dai wannan ke nuna mana shine ya'yan uwa ko da Allah ya jarrabe mu da talauci da karancin dukiya kada ko mu zo mu yi hasarar imaninmu ya zanto cewa ga talauci ko mutum bai da imani ya kamata imaninka ya zanto gyararre aqidarka ta zanto lafiyayya idan ka tuno cewa duk talaucin da kake ciki yanzu kai bata kai ka ci irin wannan ba to sai ka gode Allah subhanahu wataala mala Allah ya dora ka a cikin wani yanayin da bai dora manzansa akai ba cikin halin rayuwa bai dora sahabbai ba su wanda su ne zarata cikin bin Allah a cikin irin wannan halin kai yanzu ka taka ci amma tare da haka duk muna kukan talauci muna kukan karancin abin nan qauluhu azanat a cikin hadisi da yace inna ad-dunya azanat bisurmin lafazin azanat me yake nufi huwa bi maddil alif zaka yi wa alifin din madda ka ce azanat ba azanat ko azinat ba dole sai kai madda azanat ai alamat wato ta sanar duniya ta bada sanarwa na cewa ta kusa karewa to ya aka yi duniya ta bada sanarwa ta kusa karewa me abin da ke nuna cewa ta kusa karewa wucewar al'ummomi na baya manzo Allah ya bayyana mana a cikin hadisi mu ne cikon al'umma ta 70 a ban kasa kaga kenan kafin mu an samu al'umma nawa 69 mu ne cikon ta 70 to kaga ko mu ne karshe ashe duniya ta bada shelar ta kare kenan inda a ce kawai mu ne na 20 to duniya bata bada shelar karewa ba har yanzu da saura in mu ne na 30 to har yanzu dai duniya bata bada shelar karewa ba amma cikin al'ummomi 70 da Allah ya kaddaro ai a duniya mu ne cikon na 70 mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wannan ya kai ka ga fahimtar cewa to wannan ya nuna ashe kenan annabawa ko manzanni 69 aka yi a ban kasa, ma'ana manzan Allah shine cikon na 70, ba haka ake nufi ba. Ai, domin akwai lokaci guda da za a turo annabi guda biyu lokaci guda, annabi Musa da dan uwansa Haruna ai lokaci guda suka zo. Ina fata mun fahimta. Banu Isra'ilawa kadai an turo annabawa da yawa a cikin su, wannan annabi ya jaddada kiran wancan annabi, wannan annabi ya jaddada kiran wancan annabi, ma'ana dai kididdigar yawan al'umma ba shi ke nuna kididdigar yawan annabawa da manzanni ba. Ina fata mun fahimci wannan. Wa qawluhu bi surmin, da yace adana bi surmin, me yake ma'anar surm a cikin larabci? Bi dhammi sad, ai bi inqita'iha, duniya ta bada shelar yankewarta, wa fana'iha da karewarta. Wa qawluhu wa wallat hazza'a, da yace ta juya baya hazza'a, kalmar hazza huwa bi ha'in muhmala, da ha'un wadda babu digo a kanta, maftuha wadda take da fatha, thumma zalum mu'jamatun mushaddada, sannan da zalum mai digo a sama sannan an mata shadda, hazza'a, thumma alifun mamduda, sannan ga alif a bayan zal din wadda ake ja, ai sari'atan, abin nufi duniya ta juya baya tana hanzari tana gaggawa. والسبابه لفظ السبابه dake cikin hadisin bi dhammi sa'at al-muhmala, sa'adun din da ba ta dugo idan kai mata dhamma ka ce as-subaba, menene ma'anar sa? Wahiya al-baqiyatu al-yasira, shine ragowa dan kadan da abin sha da yake cikin kofi. Wa qawluhu yatasabbuha bi tashdid al-ba', idan kai wa ba'un din shadda, yatasabbuha qabla al-ha'i kafin ha, ay yajma'uha, dan abin da ya rage a cikin ruwa wanda mace yake dan karkato shi ya tara shi kafin kuma ya juye kofin ya sha. Walkazizu, lafazin alkazizu, ai alkathirul mumtali, abinda yake da yawa kuma a cike, da ya ce akwai yini da zai zo, kofar aljanna din za su zanto a cike, shi ne alkazizu, minar ziham saboda cinkoso. Wa qawluhu qarihat ashdaquna, ai bi fatihil qaf wa kasarir ra, idan kai wa qafin din fataha ra'un kai mata kasra, qarihat, ai sarat fiha quruhun, alquruhu kuma shine jam'i na alqarhu ko alqurhu, an gane ko? Wa ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal akhrajat lana Aishatu radiyallahu anha kisaan wa izaran ghaliza qalat qubida rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadhihi. Wani hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah shi kare da a gare shi, yace akhrajat lana Aisha radiyallahu anha kisa'an, ummu na Aisha ta fito mana da wani mayafi, shine al-kisa, mayafi irin wanda za a dora shi akan kafada a matsayin tufafi, wa izaran, da kuma izar shine farjan leda za a dorawa a kugu, a daura shi a kugu kamar da mai aikin hajji ko umra ke yi, ghalizan, gasu da kauri, wannan tufafin ba ma masu laushi ba, kaurin tufafi ko kaushin sa me yake nunawa? Rashin tsadarsa, rashin darajarsa, rashin kimarsa, domin idan tufafi mai tsada ne zai mai zai laushi. To yace ummu na Aisha ta fito mana da kisa da kuma izar, ghalizan, mai kauri, qalat, tace qubida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi, an karbi ran annabi lokacin da yake sanye da waɗannan tufafi. Tana nufin ƙarshen abin da annabi ya bar duniya da shi shine tufafi na ƙasƙantar da kai, ba tufafi na alfahari ba, su ne a jikinsa Allah ya karɓi ransa sallallahu alaihi wasallam. Tufafi masu araha ba masu tsada ba, su ne a jikinshi a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam, wanda ke nuna gudun duniyarsa da kuma yadda ya samu kansa cikin rayuwa wadda take ba ta yalwa ba. Wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala, wannan hadisi muttafaqun alayhi ne, an karbi wani hadisin daga Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah shi kare yadda a gare shi, yace inni la awwalu al-arabi rama bi sahmin fi sabilillah, ni ne farkon larabawa da ya taba jefa mashi a fagen jihadi dan yada kalmar Allah. Na ko shaka babu Sa'ad ibn Abi Waqqas yake da wannan falalar, kafin wani sahabi ya jefa mashi ya kashe arne shi ne ya fara yin wannan, kamar yadda Sumayya ta zanto ita ce awwalu shahidatin fil islam, farkon shahidiya a cikin musulunci ita ce Sumayya mahaifiyar Ammar ibn Yasir. yace wa laqad kunna naghzu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna fita yaki tare da manzon Allah, malana ta'amun illa warqul hubla, ba mu da wani abinci sai ganyen magarya. An gane ku? Wa hadha samuru, wannan magarya din ko bagaruwa, dan wadansu suna fassara as-samur da cewa bagaruwa kenan, wadansu suka na fassara shi da magarya. Wannan magarya din kuwa hatta in kana ahaduna la yad'u kama tad'u ash-shatu ma lahu khiltun, yace wannan ganyen da kake gani ba wai mun hada shi da wani abu bane zamu ci, har ma ɗaya daga cikin mu zaka ga yana sa shi a bakinsa yadda akuya take dauka ta sa a baki, ma lahu khiltun, ba tare da an garwaya shi da komai ba, ko ba tare da an daka shi yayi laushi ba, domin kila idan da za a dafa shi a garwaya da dan wani abu to zai dan yi mai laushi ko dama dama, yace haka muke dauka mu ci dan saboda yunwa. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وهي والثمر نوعان معروفان من شجر البادية. كوكا شيء الحبلة كوكا شيء الثمر دكان سري نوعي ليس ننو دقا سكين إتا شيء لسكي فتوى قوي شيء دي شيء سنا فتوى قوي يلا نو بقوي نسو شيء إمام النووي بقى قوي مبومو مو يزا قوي ما قوي تديوا نيلن تا يون شيء تهو فتوى أتكين سهارا إتا شيء أتكي ميكايا ودى غالب يتكن فتوى تكين سهارا inda babu sahara sosai ba ta fitowa. Na ganta a kasar Hadejia da yawa da muka tabbayar makaranta kai har ina wajen birnewa, to ai duk ja hade duk dai kasar Hadejia ce ko, to akwai ta da yawa yawanci a can wajen, yanayin kasar ya dace da wani yanayi da na kasar Saudiya ko kasar Larabawa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كربو دا أبو هريرة الله شكال يدعى قريشي يتي من ذا الله تدعى من شستبت قريشي دا يالين جدا سياتي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يتي يا أبن جدي كسن يا أرزك يالين جدا أنه محمد يزنته قوتا ما غني ينوى أبن دا اندي أنش بذا أدي ينوى بكودا باير دا دي ديوى kad dai a ji yunwa ko da ko ba a koshi da yawa ba, shine qut. Kala ahlul lugha, ma'abuta lugha na larabci wal gharib da kuma bakin kalmomi da basu fahimta gudana akan harsunan mutane ba, suka ce ma'ana qutan, abinda kalmar qut take nufi ma yasuddu ramak, abinda zai kori yunwa, abinda zai hana jin yunwa, abinda zai toshe bukata. Haka manzon Allah ya roki Allah ya mayar da iyalin ya mayar da arzikin gidansa ya zanto qutan. A wani wurin yace kafa, kafaf shine wato ba yabo ba fallasa, ba jinwa ba, amma kuma ba a samu yalwa da yawa ta yadda za a yi almubazzaranci ba, daga tsakiya ke. Addu'a manzon Allah ya ce wa Allah ya mayar da rayuwar gidansa ta zama haka, shi da iyalin gidansa gaba ɗaya, sallallahu alaihi wasallam. To mahallin shahadi cikin hadisin shine inda a ce akwai wata rayuwa da tafi wannan kima da ita manzon Allah zai zaba, a ce wannan rayuwar ta fi dukkan sauran wata rayuwa kima da daraja, shi yasa manzon Allah ya roke ta. Sauran rayuwar da ta ƙara qut, wato abinda zaka samu ya wuce wannan wanda manzon Allah ya roƙa, ba a cewa idan mutum ya samu kansa a cikin haramun ne, amma mafificiyar rayuwa ita ce wanda Allah ya zabarwa manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala wallahi alladhi la ilaha illa hu in kuntu la a'tamidu bi kadidi ala al-ard min al-ju'. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. أبو هريرة كتوى نارن سي دا ألن دباء بمبو تابسة كتنتن تاسيشي إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض يتي سودداما نكن دوغر أكن هنتاتا على الأرض أكن كسا من الجوع سبو دا يوما واتو ييرب دا تكي كل تكي سحاك دان سبو دا يوما كتدابيش كاسن دي دا تكي جين يوما إدن كماسي تكي كهاك سيكا جميك ta dan samu dama dama haka ba wai tafiya take ba, dai idan ka saki zaka koma kai. Yace to nikan yi haka a wani lokacin dan saboda yunwa. Wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju'. Wani lokacin nikan samu dutse in daura shi a ciki na in daure da wani abu dan saboda jin yunwa. Wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Yace wata rana na zauna akan hanyar da mutane ke fitowa in za su masallaci ko in sun dawo daga masallaci. famarra biya annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya wuce ta wajen ya ganni, fatabassama hina ra'ani, sai ya murmushi yayin da ya ganni, wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, ya gane abinda fuskata take nunawa da kuma abinda zuciyata ta kunsa. An ce labarin zuciya a tambayi fuska, amma zan Allah kalli fuskar sa ya gane cewa lalle Abu Hurairah na cikin jin yunwa. Duk da haka sai manzo Allah ya murmushi, thumma qala, sannan sai ya ce dan ya tsokale ni ko ya zolaye ni, abahir, yace ya baban mage, qultu, sai nace labbaika ya rasulullah, na ansa maka, na kuma na ansa maka ya manzan Allah. Kana manzan Allah ce da shi, ilhaq, biyo ni mu tafi. Wa mada, sai manzan Allah ya ci gaba da tafiya, fattaba'tuhu, sai na bi shi. Fadakhala, sai ya je wani gida ya shiga, fasta'zana, ya nemi izini, fa'udhina lahu, fa'adhina li, ni ma ya bani izini cewa in shigo, fadakaltu, na tsallake wani wuri. Tunda kuke ai ba kawai shi sa nake kallon ku, mutum ɗaya ne ai zai magana yace an tsallake kaza, sai in koma inda ka tsallake, amma kuna hayaniya ba zan je wanda yake magana ba. Waye yace ai tsallake? Ni da littafi na babu wannan bayani. Nakan da kake karantawa babu shi a cikin nan nawa. Yawwa. Ai ba tana babu anaku ba. Ni ina muku faɗa muku anawa babu. Ah, sai ku saurara ku jan zuwa ƙarshen hadisin mana. Fa tabassama hina ra'ani wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Thumma qala abahir, qultu labbayka ya rasulullah, qala ilhaq. Yace biyo ni mutafi. Wa mada, sai manzo Allah ya ci gaba da tafiya, fattaba'tu husaini bi shi, fa dakhala fasta'zana, yace ga yana mai izini, fa azina li, da karshe ni ma yau mai izini, fa dakaltu, na shiga, fa wajada labanan fi qadhin, sai manzo Allah ya samu madara, shine laban ko nono, dai laban kenan, ya samu nono, fi qadhin, a cikin wani kofi, fa kala, sai yace min aina hadha laban, daga yana kawo wannan nonon? Kalu, sai suka ce da shi, ahadahu laka fulan, wani ne ya kawo maka shi a matsayin kyauta, shi ne ahadahu laka fulan, au fulana, ko wanci, mai rawaito hadisi ya manta, ko an ce wani ne ya kawo, ko an ce dai wanci ce ta kawo. Wannan yana manzo Allah yana karɓar mai kyauta, amma baya karɓar sadaka, sai dai yana karɓar kyauta, tunda su ahlul bait an haranta musu cin sadaka. Kala, sai ce abahir, qultu, sai nace da shi, labbaika ya rasulullah, na amsa maka ya manzan Allah. Fa qala, sai ce ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li, je ka wajen ahli suffa. Shi lafazin as-suffa din asalinsa a larabce gida, ana cewa gida as-suffa, sannan kuma rumfa guda daya wadda za ta kunshi mutane da yawa, ita ma ana kiranta da suna as-suffa. Su ahli suffa sahabbai ne da suka yi hijira daga Makka, waɗanda ba 'yan Madina ba, kuma an raba masaukai a cikin Madina, su basu samu ba, sai suka yi zaman su a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su kawai sun zo ne dan saboda yaƙi ko jihadi, dan yaɗa kalmar Allah. Jira suke a ce gobe za a fita yaƙi, su shirya su tafi, aikin su kenan. To su ne ahli suffa. Sai Abu Hurairah ya ce manzo Allah ya aike ni, ce je ka kirawo ahli suffa, fad'uhum li, ka kirawo min su. Kala, ya ce wa ahli suffa adiyaful islam. Abu Hurairah ya fassara ahli suffa su ne baki na musulunci. La ya'awuna ala ahl, ba sa zuwa su sauka a wani gida na wani iyali, wala malin, ko wata dukiya, wala ala ahad, ba sa sauka a wurin kowa, sai a masallacin Annabi. Wa kana idza atathu sadaqatun ba'atha biha ilayhim, manzo Allah ya kasance idan an kawo masa sadaka, tunda shi ba ya cin sadaka, sai ya aika musu. Wa lam yatanawal minhu shay'an, ba ya cin komai daga cikin sadaka. Wa idza atathu hadiyatun, idan ko kyauta aka kawo mashi, arsala ilayhim, to sai ya aika cewa su zo. Wa asaba minha, ya dan dauki wani abu shi ma cikin kyautar, ya amfani da shi. wa ashrakahum fiha, sannan ya taran yadda su a cikin kyautar, wato su yi amfani da kyautar tare. Wato duk dai wannan hujjoji ne kan cewa annabi baya cin sadaka, kuma ahlul baiti su ma ba sa cin sadaka. An gane ko? Fasa'ani zalik, yace lokacin da manzo Allah ce je ka kirawo ahlus sufa, yace sai abin ya bani haushi, nono kofi ɗaya ni ina jin yunwa, ko manzo Allah ya ganni ya san a cikin jin yunwa nake. Amma yanzu kuma an ce a je a kirawo ahlus sufa, ko mutane ne masu yawa wajen mutum 70, kofi ɗaya yanzu idan aka kawo ya za a yi a samu, waye zai sha waye ba zai sha ba. Faƙultu, sai nace wa ma hadhal labanu fi ahlus sufa, nace yanzu wannan nonon yaya ahlus sufa za su yi da shi, yaya wannan nonon zai wadace ahlus sufa. Kuntu a haqqa an usiba min hadhal labani sharbatan atakawwa biha, ni ne mafi cancantar in dan samu wani abu na wannan nono in sha, ko da makwarwa ɗaya ce, a taƙawwa biha, in samu ƙwarin jiki ta dawo min da jikina. Fa iza ja'u, to amma idan suka zo, wa amarani, fa iza ja'u kawai sai ga su sun zo, wa amarani, manzo Allah ya umarce ni, fa kuntu ana utihim, yace Abu Huraira rika ba su. Abu Huraira baba wai shi ya fara sha ba, ya fara babba su. Wama asa an yi bulugani min hazan laban, ita to ba a san mani wannan nono ko ya kawo gare ni ko ba zai kawo gare ni ba. Walam yakun min ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi buddun, yace in ko Allah da manzansa suka yi umarni ba makawa sai an bi, yace shi dai a zaton sanaman nonon nan ba zai samu ba, to kuma yana ganin yafi kowa bukata, to amma tunda Allah da manzansa sun yi umarni dole ya bi. Fa ataituhum fa da'utuhum, naje na kirawo su, fa aqbalu suka zo, wasta'adhanu suka nemi izini, fa adna lahum ya ba su izini, wa akhadhu majalisahum min albayt, kowa ya kama majalisansa ko wurin zamansa cikin gida. Qala manzo Allah ce ya abahir, qultu sai nace labbaika ya rasulullah, qala khudh fa atihim, an guka rarraba musu. Qala Abu Hurairah ce fa akhadtu alqadha, sai na karbi wannan kofi wanda yake da nono din a ciki. فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح, sai in mika wa mutum guda daya sai ya karba yayi ta sha hatta yarwa, har sai ya koshi, thumma yaruddu alay alqadha, sai ya dawo min da kofin. Fa utihi ar-rajul, in saki ba wani, fa yashrabu hatta yarwa, ya sha har ya koshi, thumma yaruddu alay alqadha, sannan ya dawo min da kofin. Hatta intahaytu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, har ya zanto annabi shine na karshe da na kawo kofin. Kowa daga cikin ahlus sufa ya sha, kuma har yanzu akwai ragowar nono a ciki, sai na kawo shi zuwa ga manzon Allah. Wa qad rawiya al-qawm kulluhum, gaba ɗayan mutanen kowa ya sha ya koci. Fa akhadha al-qadha, sai manzon Allah ya karbi wannan kofin. Fa wada'ahu ala yadihi, sai ya dora cikin hannunsa. Fa nazara ilayya, ya kalle ni, fa tabassama, ya sake murmushi. Fa qala yati ya abahir, ya baban hir, qultu labbaika ya rasulullah, yati na ansa, na kuma na ansa ya manzo Allah. Qala manzo Allah yati baqitu ana wa anta, saura ni da kai kuma fa. Qultu Abu Hurairah yati sai nace sadaqta ya rasulullah, gaskiya ne manzo Allah, saura ni da kai, kowa ya sha. Qala manzo Allah yati uqud fashrab, zauna ka sha. Fa qa'adtu, Abu Hurairah yace sai na zauna. Fa sharibtu, na sha. Fa qala manzo Allah saki cewa ishrab, qara sha. Fa sharibtu, na kuma sha. Fa ma zala yaqul, bai gushe ba yana cewa da ni ishrab, sha mana, qara sha mana. Hatta qultu, har sai da nace da shi, la wallazi ba'asaka bil haqqi ma ajidu lahu maslaka, yace a'a, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya, babu ragowar wuri da nan nan kuma zai samu a cikin ciki na, ko ina ya cika. Kala, sai manzo Allah ce fa'arini, nuna min kofin in gani. Fa'ataituhu al-qadha, sai na bashi kofin. Fa hamidallah, sai ya gode wa Allah ta'ala. Wa samma, yayi bismillah. Wa shariba al-fadlata, sai shanye ragowar sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari, wannan hadisi Imamul Bukhari ya rawaito shi. Akwai darasa masu yawa a cikin wannan hadisi, amma abin da yake da alaka da babin da muke karantawa shine mu duba matsayin irin na sahabi Abu Hurairah, amma ya kai matsayin wa za ta gigita shi ta yadda har zai dauki dutse ya sa a cikin cikin sa ya daure. wanda ke nuna rayuwar da sahabbai suka samu kansu a ciki, wato rayuwa ce ta me, ta kuncin rayuwa. To amma sauran darussan da ke ciki mafi fitowar Abu Fili shine me, wato mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba, kofi ɗaya Abu Hurairah shi kadai yana ganin ma kofin yayi masa kadan, amma a kirawo mutane kowa ya sha, kowa ya sha rage shi ma da ƙarshe ya zo ya sha ya koshi. Wannan ko shakka babu mu'jiza ce cikin mu'jizozi masu yawa na manzon Allah tare da amincin tabbata gare shi. Sannan daga cikin darussa kuma da za mu koya a cikin hadisin, wato al-ithar. Al-ithar shine ka fifita dan uwanka da abin da kai kana da bukata a kansa. Kawo ruwa za a sha, kana da bukata, yana da bukata, suna da bukata, amma ka fara ba wani ya sha kafin kai ka sha. Wannan shine ithar, abu ne mai falala idan mutum ya yi shi. Da haka aka yi mutanen Madina da shi a cikin Al-Qur'ani, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wato suna fifita sauran mutane akan bukatar su, koda su suna da bukata, koda suna da bukata akan abu sai su ba wani wannan abu. An fahimta ko? To kaga mun fahimci al-ithar. Manzo Allah ya yi kokarin ya koya wa Abu Hurairah mai al-ithar, fifita wani da abin da shi yana da bukata akai. To amma ithar kamar yadda malamai suke faɗa, akan yi shi ne a abin da ya shafi harkar duniya, abinci, sutura, wurin zama da sauransu, amma banda abin da ya shafi addini tsantsa. Kamar yanzu abin da ya shafi addini tsantsa, ka zo masallaci da wuri ka samu sahun gaba, sai ga wani abokin ka ya shigo ko wani wanda ka sani, sai ka zo ka fifita shi, ka ce zo ka zauna sahun gaba. Malamai suka ce ba a yin isari a babin da'a. Wannan babin da'a so ake kowa ya gaggawa ya riga zuwa, wanda ya riga zuwa ya rike wajensa. Wa fi zalika falitanafasil mutanafisun, wannan riga ake so a yi. Dan babin da'a babu isari a cikinsa. Ina fata an fahimta. Ko ka zauna wajen darasi inda za ka fi wani ji, sai kuma wani zo daga baya, kaga ya tsaya can inda baya ji sosai, sai ka ce da wannan gurin ka zauna ne in koma can gurin, suka ce ba a yin isari a wannan babin. Duk babin da'a wato ba a yin isari, sai a babin da ya shafi me? A babin da ya shafi duniya. Shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wannan hadisi Imam Bukhari rawato shi. Menene abin da yake cikin littafin ka wanda babu a cikin littafin mu? Ya kai sutura ɗaya ko shafi? Magani, kawo magani. Mi ko mana? Ai zan iya ganewa insha Allah. Abin da ke cikin littafin sa nan gurin wanda shi babu a littafin, bari mu karanta mu. Wala qad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. فمر ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر فلم يفعل فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رااني كينان wannan abin baya da alaka da hukunci cikin hadisin amma ƙari ne wanda yake ƙarin labari ne kadai amma ba sabon hukunci zai fa'idantar mana ba. Tunda hukunci shine a cikin abin da manzon Allah ya ba, a cikin abin da Abubakar da Umar suka yi ba. Ina ba za mu fahimta. Wato dai abin da yake nufi, lokacin da ya tsaya akan hanyar nan, dama so yake koda zai ga wani zai wuce, ya kira shi gidansa zai ci abinci tare. Sai ga Sayyidina Abubakar, yace sai na masa tambaya dangane da wata aya a cikin Al-Qur'ani. Da Allah meye ma'anar aya kaza? Yace ba wai na tambaye shi bane dan ya faɗa min ma'anar ayar, na san ta ne ma. Amma na yi wannan tambayar ko ya ce zo mu je in baka abincin dare. Shi kuma Sayyidina Abubakar bai fahimce shi ba, sai ya wuce kawai kyale shi. Ya bashi fatawar ayar sa kuma ya kyale shi. Ana cikin haka Sayyidina Umar ya zo. Abu Hurairah ya karanta, da Allah meye ma'anar faɗin Allah ta'ala kaza ne. Umar ya taimasa sharhin aya shi ma. Ya wuce ba tare da ya ce zo mu je mu ci abinci ba. To ana cikin wannan halin da sai manzon Allah ya zo. To kaga a wannan riwaya ko a cikin littafin mu sai aka shafe maganar zuwan Abubakar da maganar zuwan Umar, kawai aka je kai tsaye zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bana dan wannan wani abu ne da ya sutura cikin riwaya, akan samu wani ya kara wani ya rage cikin abin da yake labari ne, wannan ba zai cutar ba. Allahumma amin. Wa Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala laqad ra'aytuni wa inni لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري وانا حديثي أنكر قولك محمد ابن سيرين ديري كتكين شوك بنين تابعي شوكما دقى أبو هريرة الله شكاري دا قريش أبو هريرة لقد رأيتني وإني لأخر أتكين كون لتابع هكا قربوتا لأخر هكا وصل ليجي يوى لأخر يوى دا أنت أخر ما نرى تستنجا شيسانة تنبيكو رواية لأخر إتسي تتجمع ما ديدي daga karra ya khirru wa yakhruna lil azqan sujudan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina cikin suratul al-isra wa inni la akhru fi ma bayna minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace nikan fadi wanwar tsakanin minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati aisha zuwa ga dakin ummuna aisha magshiyan alayya ina sume shine magshiyan alayya فيجيء الجائي سمي زوا يزو فيضع رجله على عنقي يدعو كفا سيطولا أكام ويانا ويرى أني مجنون ثم ننسى دن كمرني ما هو كتيني كوكما واند فرفاتيات ساميشني وما بي من جنون الحال باب ونهو كاتا تلدني ما بي إلا الجوع باع بندك تردني كوا سيدي يموى يموى تاكا حتى سيفادي هرما يسوما to menene hikimar mutum ya fadi idan yana da farfadiya ka dauki gaba ka dora akan sa su mutanen Madina nan da lokaci suna da wata al'ada ko bamu ga abin da ya hana su ba suna ganin idan mutum a farfadiya ne ya fadi har ya suma to idan ka dauki kafar ka dora akan wuyan sa zai iya farfadowa to da sai ga ya fadi sun dauka farfadiya ce ta kayar da je fadi sai suka zo suka dauki kafa suka dora ba sa kan wuya sai tsammanin su ne ma hukunci ne ko mai farfadiya ne yace ba wani hukatar da niyan wace kadai wannan hadisi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim suka rawato shi wa an aisha radiyallahu anha qalat tuwfiya rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sha'ir an karbo daga ummu aisha Allah shi kare da gareta أمنا عائشة تتي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا بردوني أتراد أمن تستبت قريش ودرؤه مرهونة عند يهودي الحال سلكين سنياكي ينا جنجنا أولون ونب يهودي أنكي جنجنا أولون ونب يهودي في 30 ساعة من شعير أكا أباشي سائي 30 نشعير نكاين أبنشن دكي كلا شعير wato saboda karancin abinci a gidansa ya bayar da sulkensa a matsayin mai jingina ya karbi sa'i 30 na sha'ir kan cewa in ya biya kudin ya karbo sulkensa Allah ya karbi rayuwarsa ba tare da an karbo sulken ba wannan hadisi muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa Anas radiyallahu anhu qala rahana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam dir'ahu bi sha'ir Anas bin Malik yace manzon Allah ya jinginar da sulkensa a bashi sha'ir wa mashaitu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi khubz sha'ir wa tarana nazo wajen manzon Allah da gurasa da akai da sha'ir wa ihalatin sanikha da kuma kakide shine ihala kakide wato kamar kitse kenan wanda aka zarkar da shi ko sanikha har ma kakidan ya canja yana wari saboda dadewa wa laqad samituhu yaqul najishi da kaina naji manzon Allah yana cewa ma asbaha li ali muhammadin sa'un wala amsa yace a yau kam iyalan annabi muhammad ba su waye gari da koda sa'i ɗaya ba sannan ba su yi ni ba koda da sa'i guda ɗaya na abinci wa innahum latis'atu abyatin gashi kuma gidajen annabi gidaje ne tara tunda matarsa tara kowace mace gidanta daban to gaba ɗaya iyalan an waye gari a cikin wannan yinin babu sa'i ɗaya na abinci da za a ciyar da su nan gudun ya ce ma asfala sa'un wala amsa, ma'ana babu kenan. Wal'ihalatu bi kasar alhamza ash-shahmu adh-dha'ib, kitse wanda aka narkar da shi shine al-ihala. Was-sanikha, lafazan sanikha bin nun wal kha, ga nun ga kuma kha al-mujama, wa hiya al-mutaghayyira, wato abinda ya canja saboda daɗewa na amfani da shi, kila dandanan sa ya canja ko kuma shaken sa ya canja. Wato Anas ibn Malik zai kawo annabi gurasa, babu komai sai kaki da za a dangwala a ci, irin kakinan da saboda daɗewa ma ya canja, amma maza Allah ya ci wannan a matsayin abinci, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wato waɗannan hadisai akwai ababai na faɗakarwa guda uku da ya kamata mu'amalance su. Na farko dai, waɗannan yanayi da manzon Allah ya samu kansa a ciki yanayi ne a waɗansu lokuta da waɗansu halaye. Akwai lokutan da ake samun a dafa abinci din, akwai lokutan da ake samu a ci mai daɗi din, amma kuma akwai lokutan da ba a samu wannan ba. Kuma wannan ɗin na samu ko a rasa ko kuma a samu abin da ba shi ne mai daɗi ɗin ba, shi ne abin da manzo Allah ya fi samun kansa a cikin sama da waɗansu halaye, sallallahu alaihi wasallam. Su kuma sahabbai sun kasu kashi biyu, akwai wanda suke cikin yalwa ɗin na abinci, wanda halinsu na yalwa ya fi hali na talauci yawa, irinsu Sayyidina Abubakar, irinsu Umar, irinsu Usman. Amma an samu wani lokaci kasuwancin mutum ya tsaya shi ma ya samu kansa cikin wahala ɗin, amma dai halin yalwarsu ya ɗara halin talaucinsu yawa. To kuma akwai waɗanda su kuma halin talaucinsu ya ɗara yalwarsu yawa, irinsu Abu Huraira. Amma ko da shi Abu Huraira ya samu kansa ne a cikin wannan kunci a daidai wannan lokacin rayuwa ta farkon lokacin da ya shiga Musulunci, tunda ya shiga ne a shekara ta bakwai bayan hijira, har kuma annabi ya bar duniya kaga shekararsa uku da musulunta kenan. To amma daga baya Abu Huraira ya samu wadata har ya yi iyali, har ya yi ‘ya’ya. Ina fata an fahimta. Wato sukan samu kansu cikin halin samu, wani lokaci kuma rashin samu. Amfanin hadisin, hadisan ko darsan da ke cikin hadisan shi ne, idan Ubangiji Ta’ala ya jarrabe ni da rashin samu ɗin, ko abin da nake samu ya ragu, ko na rasa aiki, ko kasuwanci ya tsaya min cik, to kada in ɗauka Allah ya yi min haka ne don baya so na. Kar kuma in zo ina cewa ya Allah me nayi maka na samu kaina a wannan halin. Ah, me manzo Allah ya masa ya samu kansa a wancan halin? Me Abu Huraira ya masa ya samu kansa a cikin wancan halin? Dan ka san akwai waɗanda ƙarancin karatun addini ke sa sai mun Allah suna da yawa a cikin waɗannan. Sannan abu na biyu, akwai waɗanda suke ƙoƙarin su aibata Abu Huraira musamman saboda wancan hadisi da ya shafi shan nono. Suka ce ai Abu Huraira ba abin da ya kawo shugaban manzon Allah sai cin abinci. To kaga wannan jahilai suke in shiya suke faɗin irin wannan bakar magana ga Abu Huraira, wanda wancan hali da Abu Huraira faɗa ai ba shi kadai yake ciki ba. Ai mun karanta a hadisin da yake kafin wannan, manzo Allah ya fito yana jin yunwa, ya gama da Sayyidina Abubakar da Umar su ma suna jin yunwa. Me ya fito da ku? Suka ce yunwa muke ji. Ce abin da ya fito da ku ni ma shi ya fito da ni. Mun karanta a hadisin babin da wuce. To kaga sai a ce su din ma duk haka suke da Abu Huraira yake, kaga wannan jahilci ne faɗin wannan magana, da kuma munana ladabi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan kuma akwai waɗansu jahilan karo na biyu, su kuma waɗanda suke ganin cewa yaya za a yi a ce manzon Allah ya bayar da sarkinsa a hannun Yahudi, sai su rushe wannan hadisin su ce ya sabawa hankali, ko ya sabawa kaza, ko ya sabawa kaza. Bayan ku hadisi ne muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun rawaito shi, wanda ga ka'ida ta addinin musulunci ba hana cinikayya ba sai in sayar maka, ko mu'amala ta bashi, ko mu'amala ta cinikayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ba haramta wannan ba cikin addinin musulunci. Domin musulmai a lokacin da suke halin farko gaba ɗaya mu'amala su da suke yi, da Yahudawa suke yi, da kafirai suke, mushrikan Makka da su suke mu'amala wajen saye da sayarwa, kuma babu wata aya da ta fi sauka ta ce ba haka ba. To tunda ko za a yi saye da sayarwa, bashi na iya shigowa ciki, sannan jingina na iya shigowa ciki. Abinda ma wannan ke nunawa shi ne wato rashin amincewar Yahudan ga manzon Allah, domin ko Allah kalli rashin ladabinsa gare shi, ai ya fi kowa sanin cewa manzo Allah mai cika alkawari ne. Shi ko mutum ba a cewa sai dai a baka jingina, ba za a baka bashi ba sai in ba a yarda da kai ba, sanin sai a ce ga me, ga jingina. To kaga dukkan waɗannan hadisai abinda suke nuna mana shi ne dan Allah na kaddara abu ya faru kan annabi dan ya zama darasi ga wanda za su zo baya. haka Allah na kaddara abu ya faru ga sahabbai dan abin ya zama darasi ga wanda zasu zo baya. Sannan wani abu na ƙarshe da ya kamata mu fahimta a cikin majmu'ul ahadith din gaba ɗayan hadisan, ashe cewa za mu yi aiki da dokokin Allah ko ni a karan kaina ko kai a karan kanka ko a ƙasa ko a jiha a yi aiki da shari'ar musulunci, wato baya nuna cewa dan kana aiki da shari'ar musulunci ko ba za ka yi talauci ba ko ba za a yi yunwa ba a ƙasar da ake aiki da shari'a. Wannan jahilai ne suke faɗin wannan magana, wato suna ganin kamar ita shari'ar Allah ya saukar da ita ne ya ku bayi ku yi shari'a dan ku koshi, in kuka ƙi shari'a wato ku yi shari'a dan ku koshi, shari'a za ta kawo abinci, in babu shari'a kuma to za ku je yunwa. Idan haka ne Amerikawa ba sa shari'a amma suna jin yunwa, da sauran ƙarnin duniya da Ubangiji ta Allah ya ba su tattalin arzikin ƙasa. Ci gaban tattalin arzikin ƙasa da ci bayansa ba ya da alaka da shari'a ko rashin yinta. Shi Allah shi ke shimfiɗa arziki kamar yadda ya faɗa, yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama ya takaice shi ga wanda ya ga dama. Ba wanda ya fi manzon Allah aiwatar da shari'a, amma kuma tare da haka gashi ya samu kansa cikin talauci. Da haka dai waɗanda suke cewa ai bai kamata a yi shari'a ba sai an samu kuɗi, to abin da suke nufi ba za a yi shari'a ba har a mutu ke. Domin babu wata ƙasa a duniya ko mun arzikinta da za ka ce percentage na masu kuɗi ya kai kashi 55 cikin 100, kai ko kashi 50. Masu kuɗi a kowane society na duniya, a kowane community, a kowane sanctuary da ya wuce baya a duniya, masu kuɗi in sun yawa su kai kashi nawa cikin nawa cikin 100, in sun yawa su kai kashi 10 cikin 100. Sauran da talakawa ne, haka duniya take. Sauran duk talakawa ne, rannan an yi lissafin waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya, da na ɗaya da na biyu duk 'yan Amerika, dan wannan uku ɗan Indiya, wannan na huɗu ɗan Saudiya, shi wancan ɗan Amerika da na ɗaya da na biyun kowa yana da abin da yake dala ta fi biliyan 40. Dala biliyan 40. Shi wanda ya zo na huɗu ɗan Saudiya yana da dala biliyan 25 ko da huɗu ne ko nawa makamancin haka. To idan ka ɗauki dala biliyan 40 ƙasashe nawa na Afirka suke da wannan arzikin? Gashi mutum ɗaya yana da shi. Ashe arzikin duniya kullum yana hannun wa, wato waɗanda suka fi kowa kuɗi su suka fi kowa zama kaɗan. Sauran ana nan ne dai ko dai wanda suke cikin talauci ko kuma waɗanda suke baya gowa fallasa, yau da akwai gowa babu. Wata rana ka yi sati kana bashi, wata rana kuma ka yi shekara baka ci bashin kowa ba. Haka rayuwar take. To idan aka ce wai sai an wadata za a yi shari'a, abin nufi ba za a yi shari'a ba har abada kenan. Shari'a ba ta da alaka da wadatar mutane ko rashin wadatar su. Har ka ji waɗansu suna rubuce-rubuce saboda ƙarancin fahimta game da addini. A ya za ku koyi hannun ɓarawa, ana cikin wahala, ana cikin talauci, ana cikin fatara. Tsakanin ku da Allah, tsakanin talaucin da muka karanta cikin waɗannan hadisan na yau kawai, banda na makon da ya wuce, wannan talaucin da muka karanta cikin wannan hadisan da talaucin da talakawa suke ciki yau a Najeriya, wanne ya fi tsanani? Wancan na hadisan. Amma ko suka aiki da shari'a? Kaga wannan ya nuna wato rashin fahimtar mutane game da addini. Domin mu yanzu mawadata ne idan an kwatanta da su kenan. Mawadata ne sosai da sosai. Amma sai mu ce ai bai kamata a yi shari'a ba, a yi shari'an nan ma ba da za a ba Allah wani lokacin sai inda kuɗi, sai an gyara hanya, sai an gyara asibiti, sai an gyara wane ne. To ai a yanzu ba wai fa kuɗin ba ne babu. Waɗansu ne suka riƙe kuɗin su kaɗai suka sace ko suka riƙe. Suke tasarrufi a kansa shi kaɗai. Duk abinda dai nake so in ce yayan uwa musulmi, wato mu rika fahimtar addini idan muna karatu, mu rika alakanta hadisai din da rayuwarmu da kuma waɗansu ababai da ake faɗa a gabanmu, dan kowace magana da wani zai faɗa ko a jarida ko a rediyo ko a talabijin, malami ko ba malami ba ko wani marubuci, mu dora ta akan sikeli na hadisai da muke karantawa. To ko ba za mu iya yin haka ba sai in muna yi wa hadisai kyakkyawar fahimta, wato muna karanta su a waye da buɗaɗɗiyar zuciya da ba su faɗin ma'ana, cewa ba fa tarihi kaɗai ake ba ba, ana ba mu abin da tarihi ne, sannan kuma nan take don mu ɗauki darussa a ciki na abin da ya shafi rayuwar mu. Ina ba ta mun fahimci wannan. Allahumma amin. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qal laqad ra'aytu 70 min ahli suffa ma minhum rajulun alayhi rida imma izarun wa imma kisa qad rabatu fi anaqihim فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أبو هريرة حقيقة ناغا كسم متون 70 cikin أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء با wani mutun a cikin su da yake da rida
shine mayafin dorawa akan kafada, imma izarun, imma dai kaga mutun na da kwarjalle mayafin dorawa akan kugunsa bai samu dorawa akan kafada ba, wa imma kisa'un ko kuma yana da kisa babban mayafi guda daya da shi zai kwanta barci ya rufa, idan ya tashi kuma ya daura shi a matsayin shine suturarsa. Kad rabatu fi anaqihim, sukan daura shi a wuyansu su yi lage. Fa minha ma yablughu nisfa saqayn, akwai mayafin da bayan ya saba gefansa, nan gefin ya taho kan wannan kafadar, nan gefin ya taho nan kafadar, ya kulla shi daga nan baya, za ka ga ya kai rabin kauri tsawonsa. Wa minha ma yablughu al-ka'bayn, akwai abin da kuma za ka ga ya kai har idan sawan mutum, ya danganci yalwan tufafin ko kuma halittar mutum wajen tsawo ko gazarta. Fa yajma'uhu bi yadihi, irin wanda suka daura tufafin suka yi irin wannan lage din, daga nan gaba kuma sai su tattara tufafin, kaga mutum ya tattara shi da hannunsa ya rike karahiyata an tura auratuhu, dan jin tsoron kar ga al'aurarsa, dai idan zai rika motsi wajen zama tashi dole sai ya rika tattara shi haka dan kar ga al'aurarsa. Wannan me yake nunawa? Karancin abin hannu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa an Aisha radiyallahu anha kana firash rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min udumin hashwuhu min lif, rawahu al-Bukhari. Ummuna Aisha tace kana firash rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, shimfidar annabi ta kasance ne min udumin, ta fata. An gane ku? Hashwuhu lif, abinda aka cika fatar da shi dan ya zama kamar soso na katifa shine lif, ganyen dabino. To ga dauki fata a dan dinka ta ayi kamar katifa, sai kuma a sassa ganyen dabino a ciki sai a daike. Haka shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Lafazin udun fata kenan, sai dai kuma ita fata a larabci tana da ciki tana da waje, to cikin inda ba inda gashi yake ba, bayan an je mai ta, to ita shi ake cewa udun. To sai a kifa ta haka wajen gashin, shine sai a linke shi, sai a sanya wannan abin da bino din a ciki, sai ya zanto inda za a rika kwanciya akai shine bayan ba inda gashi yake ba, to shine udum a larabci, ko udum ko adam, amma dai udum shine. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala kunna julusan ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iz jaa rajulun min al-ansar fa sallama alaihi. Abdullahi da Umar yace mun kasance muna zaune tare da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi, sai ga wani mutum cikin mutanen Madina ya zo yewa annabi sallama, summa adbar al-ansari, wannan mutumin Madina bayan yayi sallama sai ya juya baya. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace ya akhal ansar, ya dan uwa cikin mutan Madina, kaifa akhi sa'd ibn ubada, ya dan uwa na sa'd ibn ubada. Fa qala, sai wannan mutun yace salih, yace lafiyar sa kalau. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'uduhu minkum, sai manzo Allah ya waiwaye kallin sahabbai yace wa zai je ya dubo shi cikin ku, wato su larabawa wani lokaci ko da mutum ba da lafiya sai su ce salih ko su ce salim saboda kyakkyawan fata, ba ka da lafiya sai a ce ai lafiyar sa kalau, saboda ana fatan mai samun lafiya din, ba da zai mutum ba da lafiya a ce ya wane, a ce ai ba da lafiya, su suna ganin haka babu kyakkyawar fata, a ce ya wane, wane kan ai kalau. Su a yaran su sun saba su faɗa haka, kalau din ba wai lafiyar sa kalau ba, amma dai ana masa fatan ya zama hakan ne. Da haka lokacin da yace kaifa akhi sa'd ibn ubada, yaya dan uwa na sa'd ibn ubada yake, ya yaji da jiki, kala sai yace salihun, ai jikinsa yayi kyau, ya zama nagartacce, ya warke, tunda fatan warkewa yake. Abinda sai aka fahimci bai warke ba, da manzo Allah ce man ya'uduhu minkum, cikin kuwa zai je ya dubo shi. Fa kama, sai manzo Allah ya tashi. Abdullahi dan Umar yace wa qumna ma'ahu, sai mu muka tashi tare da shi. Wa nahnu bid'ata ashara, muna goma sha wani abu. Lafazin bid'a a cikin larabci ko dai biyar ko bakwai, wato suna goma sha biyar ko goma sha bakwai. Ma alaina ne adu, nace cikin mu ba wanda yake da takalmi ko da irin slippers din nan. Wala khifafun, ba wanda yake da huffi, shine fata da ake sawa din nan a madadin takalmi. Wala qalanis, ba wanda yake da riga mai hula, wala kumus ba wanda yake da riga mara hula din ma, ko da yake kalanis wadan sun ce jami'in na kalansuwa wato hula din kenan karan kanta, ba mai hula a kansa cikin mu. Wala kumus jami'in na kamis, cikin mu ba mai riga. Namshi fi tilka sibah, muna tafiya cikin wannan kasa mai datti mai launin baki. Hatta ji inahu, har muka je inda Sa'ad ibn Ubada yake. Fastakhara qaumuhu min hawlihi hatta dana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu alladhina ma'ahu. Lokacin da muka sami Sa'ad ibn Ubada, akwai ƴan uwansa wanda suke jiyarsa kusa da shi. Da ya ga manzon Allah ya shigo da wannan adadi na sahabbai mutum 10, sai cewa mutanensa ku ja baya ku ja baya, har sai da manzon Allah da sauran sahabban da suka shigo suka zanto su suke dab da shi don duba shi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Menene abin da yake da alaka da babin mu a cikin hadisin? Yace ba mu da takalmi, ba mu da hula, ba mu da riga. Wannan ya nuna me? Karancin abin hannu. To amma wani darasi kuma a cikin hadisin, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke da kyakkyawar mu'amala na jin sahabbai a jikinsa. Kaga da wannan mutumin Madina ne, Sa'ad ibn Ubada kuma yana cikin mutanen Madina, sai yake tambayar wannan dan Madina, yaya dan uwana Sa'ad ibn Ubada? Wato sai manzo Allah ya mayar da shi kamar ma dan uwansa ne shi kadai. Wannan kalmar idan aka je aka faɗa Sa'ad ibn Ubada, wani irin daɗi zai ji? Ba zai musaltu ba. Manzo Allah ya ce mun dan uwana. Ina ba ta an fahimta. To yanzu tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Sa'ad bin Ubada na falala, to ka kwatanta tsakanin wani sarkin garinka ko hakiminka ko gwamna ko chairman na local government da kai na falala. Amma da wuya yanzu wani sarki ya kalli talan kansa ya ce masa dan uwana, ko wani mai mulki ya kalli talan kansa haka kawai ya ce masa dan uwana, ko ya abokina ya kaji da jiki, ya dan uwa ya kaji da jiki bawan Allah, ko kawai ya bugo maka waya ce ya dan uwana wane ya aka ji ya kwana biyu, ko yazo ya same ka a gidan asibiti ya faɗa maka wannan. Ai idan aka ce wani mai mulki ya je ziyara asibiti ya faɗa mara lafiya wannan, ya sai kusa warkewa ma gaba daya saboda dadin kalmar. To kaga yadda manzo Allah ke tarbiyantar mutane a matsayinsa na shugaba, kuma ya kamata shugaba ya kwatanta tsakanin shi da mutanansa da yake gabanin su. Kuma yayin da shugaba ya zanto zai wa mutane irin wannan mu'amala, sun yadda su bayar da jininsu ya tsiyaye wajen kare shi. Amma da ya kasance shugaba ba ruwan shi da mutanansa baya jin tausayinsu, su ma duk lokacin da wata matsala ta same shi ma waɗansu ma kwafa suke tsacin. Allah ya ƙara, ai maganin su gina, ai duk su suka dawo. To wannan abin da yake kawo shi shine wani lokaci rashin kyakkyawar mu'amala, rashin baiwa na ƙasa tarbiya. Kuma lokacin da shugaba ya yi wannan, na farko zai ja hankalin talakawansa zuwa gare shi, na biyu kuma yana ba su koyarwa ne a aikace haka ya kamata su yi. Dan manzo Allah ya yi wannan dan bayar da koyarwa. Sannan abu na biyu, ashe duba mara lafiya abinda da yake da matukar muhimmanci cikin addinin musulunci. Manzo Allah sai ya tallata sahabbai, wa zai je ya dubo shi? Kafin wane ce gani gani sai ce ni dai gani na tafi, ya fara tashi. To waye zai tsaya kuma a majalisin? Kan kowa zai tashi kenan. To kaga wannan ba karamin misali bane ba. A ce wani baya da lafiya mai gari zai je dubo shi, duk wanda suke fadan mai gari mai zasu yi? Biza su yi su masu. To wannan ba karamin darasi bane da tarbiyya da manzo sallallahu alaihi wasallam ke baiwa sahabbai. Ko da kai a gidanka zaka iya bada wannan tarbiyyar. Wani makwacinka baya da lafiya, ka tara ƴaƴanka, kun ji ko wani baya da lafiya, ai ya kamata mu je mu dubo shi. A madadin kai ka tsaya kai babba ne, ku je ku dubo shi a madadina, kun san matsaloli sun mun yawa. A tura yara ƴan ƙanana ba su san ma yadda ake dubiya din ba. Wani ma bai taɓa sa riga ba sai rannan duk zai je dubiya, aka ce kai kuma ka je dubiya da irin wannan riga da abin a jiki sawaccen yadda doguwar ta zuwa juma'a. Kaga bai san ma mai za su faɗa ba. Abin ba zai ji daɗi ba shi wannan makwabcin naka ko wannan ɗan uwan naka, irin a ce kai dai ka je da kanka, ka tafi da ƴaƴan dan koyarwa, kai ku tashi mu je mu dubo wane an ji baya da lafiya a kan hanya, haka za ku tafi hannu ba komai, ga abu kaza kai sai wa aliba, kai sai lemo, kai sai kaza, kai sai kaza. Idan an je a gabatar masa, sai ga mutum ya biyo ƴaƴansa wato ta tarbiyya ta musamman, ko yaran gidansa ko ƴaƴansa. Wan Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين أو ثلاثا. عمران ابن الحسين يكي تيوى من ذا الله يتي ما في في تنكو سودة ودن سكي تكين قرنينا ما في في تمتا ليكينا ثم الذين يلونهم سنة ودن دراس بيو باينس واتو باينس حبي سودة تابعي كينا ثم الذين يلونهم سنة ودن دراس بيو باين تابعي يازا ما تابعوا تابعي لكينا waɗannan su ne mafi fita mutane ta fuskar daraja a duniya, ba wanda ya fi su daraja cikin mutumin da zai biyo bayansu. Kala Imran, Imran ibn al-Husayn yace, fa ma adri qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam marratayn aw thalatha. Yace ni kan namanta shin manzon Allah ya faɗi wato summal ladina yalunhum ya faɗa su biyu ne ko su uku ne yace namanta, ko dai ya faɗa su biyu ko ya faɗa su. Abin da ke tabbatacce a waɗansu ruwayoyi shine manzo Allah ya faɗa su biyu ne, khairun nasu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, wato su biyu ya faɗa ba su uku kenan. Thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yastashhadun, yace sannan waɗansu mutane za su biyo bayansu bayan tabi'i kenan, yashhadun wala yastashhadun, za su ba da shaida ba tare da an ce ku zo ku ba da shaida ba, kaga alama ce ta cewa ba za su yi gaskiya ba cikin shaidar su. Wa yakhunun wala yu'tamanun, za su zama masu ha'inci ba za a iya amincewa da su ba idan an ba su shugabanci ko ajiyar kuɗi ko bashi. Wa yanzirun wala yuhun, za su rinka yin bakance kuma su kasa cika bakancen da suka yi tsakaninsu da Allah. Wa yadhharu fihi musliman, sannan kuma kiba za ta bayyana a cikinsu da yawa. Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. To me ya alakar wannan hadisi da wancan? Da yace yadhharu fihi musliman, ya nuna da can da dadin ba kiba a cikinsu da yawa saboda karancin abin hannu, amma da za su biyo bayan su kuma za a samu kiba a cikinsu da yawa saboda me? Saboda wadata, saboda samun abin hannu. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكر بو حديث ده قباء أمامة الباهلي يسي منذ الله يتي يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. منذ الله يتي يا كيدن آدم والله كبايد الخير شي في مكة الخير كبايد الفضل الفضل شيني رارا أبن دي قالوا أكم بكاتا kudi ka samu na bukata ta dole, abin hawa, gida, mota da sauransu, aure, duk kayi wannan, to cikin wannan falalar ka rinka bayar da kyauta, kana taimaka mai bukatan taimako, khairul laka, shefa alheri a gare ka. Wa an tumsika hu sharran laka, rage wannan rara din ka rike ba tare da ka bayar ba, wannan sharri ne a gare ka ga dan adam. Wala tulamu ala kafafin, ba za a zarge ka ba in ka zaɓi rayuwa ta kafaf, shine wato baya bo ba fallasa. Wabda'a biman ta'ul, fara da wanda yake wajibi ne ka ciyar da shi, matarka, ɗanka, iyayenka, sannan ka ketare wannan zuwa ga wanda ba su ba, zaka fara da waɗannan sannan waɗanda ba su ba. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi. Wato kun ga wannan hadisin na nuna abinda yake falala na dukiya, mutum ya kamata ya yawaita aikin alkhairi da shi, dai idan ya hakan yawa kansa gata ne, ya yawa kansa ajiyar da zai ɗauka gobe kiyama. Amma idan mutum ya kame ya ki bayarwa, to kansa ya cuta, domin ya ajiye wa magada da za su zo su cike na shi ba zai yi aikin alkhairi da shi ba. Bai tallafa wa musulunci, bai tallafa wa gajiyayyu ba, bai komai da shi ba na alkhairi kenan. Hadisin ƙarshe da za mu tsaya a kansa, wannan hadisi ne Imam Tirmidhi ya rawaito, hadisi ne kuma sahihi. حديثاً كرشيد زامت يا كنسا وانا عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه أنكر بو حديثي لك عبد الله بن محصن الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مزان الله يتي من أصبح منكم آمنا في سربه تيكين كدووي وان ديوا يقري أمن تتي أتكين جماعة السا معافا في جسده lafiyayye warakakke a cikin jikinsa, inda hukutu yaumihi, kuma yana da abincin da zai ci a wannan yinin nasa, فكأنما حيزت له الدنيا بهذافيرها تو كمر ان تنكدو مسا دنيا تي غبا داي كچوكان دينتا واتو ابو غدا اوكو سوني دنيار كينن كو كواي دري كانا دا سيكوريتي تصرو امينن فيسر بي كينن متي ينا امنتي ينا cikin aminci a cikin mutanansa ba ya jin tsoron a karya masa kofa a shiga gidansa mu'afan fi jisdishi yana da koshin lafiya ba ya da wata larura ta rashin lafiya a tattare da shi sannan kuma inda hukutu yaumihi yana da abin da zai ci a wannan yinin koda babu na gobe to duk wanda ya samu kansa a wannan matsayin fa ka'annama hizat lahu dunya biha zafiriha to kaga kenan waɗanda suke son su tabbatar da abinda ake bukata dan adam ya samu walwala ba ta za su yi kowa ya kudi ba alal akalli a samar da mai abu guda biyu abu na farko cikakken tsaro security kenan abu na biyu cikakken kiwon lafiya idan gwamnatoci suka yi wannan to sun yi wa talaka gata mai yawan gaske daga nan sai a koyawa talaka yadda zai nemi dukiya ba gwamnati za ta biya wa talaka kudi ba sai dai a yi masa hanyar da zai biya samu kudi a sauƙaƙe masa hanyar noma a sauƙaƙe masa hanyar koyon sana'a a sauƙaƙe masa a sauƙaƙe masa a sauƙaƙe masa ababai da ya kamata kenan na rayuwa malai ce wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sirbihi bi kasri sin al muhmala nafsihi wa qila qaumihi lafazin qaumihi din da shine wato yawaye gari yana amintacce cikin mutanansa wato ba abin da yake jin tsoro na gurbatar tsaro to sai mu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muke kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullah ko yana cewa wannan hadisi bai ci karo da hadisin da yake nuna annabi yana ajewa iyalan gidansa abinci shekara ba bai ci karo da shi ba kowanne sahihi ne kasancewar ya ajiye musu abincin shekara daban don ka iya ajiye abincin shekara ko bai kai shekarar ba tunda annabi ba a roƙonsa kuma ya ki bayarwa ya ajiye abincin shekara to an zo an roke shi kuma ya bayar an roke shi gobe ya bayar to kaga za a cinye masa na wajen wata nawa Allah ne kadai ya san abin da zai rabu hadisin Abu Huraira na nuna kenan kwanciyar rubda ciki babu laifi ai ba an ce maka ita ce kwanciyar da yayi bisa ga zabi ba yayi ta bisa ga larura kuma sai ka ce babu laifi manzo Allah ya tsawatar gaba da kwanciyar rubda ciki yace hazihi dajjatul maghdubi alayhi kwanciya ce ta waɗanda Allah ya yi fushi da su da haka in ba uzuri na rashin lafiya ba yanzu mara lafiya a asibiti ya kone a gadon bayansa ba da za a iya kwanta a kwiɓinsa ko a gefensa ko a gadon bayansa sai rubda ciki ya yi laifi kenan Abu Huraira na jin yunwa ya kudundune haka cikinsa don ya daina jin yunwa shikenan kuma sai ka ce ya yi laifi ya matsayin jingina yake cikin addinin musulunci za ka yi amfani da abin da ka karɓa jingina idan abin da ka karɓa jingina halitta ce mai rai wadda za ta buƙaci abincinka to za ka iya amfani da ita kamar ka karɓi jingina doki raƙumi saniya akuya za ka iya amfani da ita tunda za ka ba ta ciyawa ta ci to kaga za ka iya tatsar nononta ka yi amfani da shi tunda zaka biwa dokin abinci ya ci to kaga zaka iya hawansa dan ka je gona ka dawo ko ka je abin nan ka dawo amma sai dai kai amfani da shi amfanin da ba za ka rage masa kima ba za ka lahanta shi ba idan kai amfani da shi wanda zaka lahanta shi to kuma ka kaucewa ka'idar jingina amma idan abu wanda ba mai rai bane ba kamar mutum ya baka jinginan mota sai dai ka je ka ajiye ta a gida kawai amma ba za ka hau ba ya baka ajiyar mashin haka sai ka ajiye shi a gida ba za ka hau ba ya baka ajiyar rediyo ba za ka ji labarai ne ta ba za ka je ka ajiye ka har lokacin da zai zo ya ba kuɗin kai kuma ka ba shi kayansa dan waɗannan duk ba za su cinye maka wani abu naka ba asalin shi ne ba za ka ba nemi wannan ba ai wancan ko ba yarjejeniya za ka dama za ka yi amfani da shi tun da zai ci kuɗinka tana buƙatar shaida banyi ba to sai dai in shi mai gonan ne ya ce to ka iya nomawa amma ba sai ce za ka noma ba gona ma za ka rike ta ne a matsayin mallakar ka a matsayin tana hannunka har sai ya kawo kuɗi da ya baka rance قاعدة كأنه تزنجنا wana kana cikin shago naka ne sai ka baiwa wani jingina ya baka kuɗi ka bashi takardun shagon a matsayin jingina ranar da ka kawo kuɗi zai baka takardunka sannan kuma sai ka ci gaba da biyan haya wannan ba daidai bane ba kuɗin da yake samu yanzu ya zama riba kenan dan da yake da bashi da ruwa kenan daga baya kuma zaka bashi kuɗin sa kuma shago ya dawo hannunka to kaga ma'ana shi yanzu ya samu riba kenan wannan ya zama riba kenan daidai yake da bashi da ruwa wato abubuwa da dama da muke ganin sun lalace mana cikin harkar mu ta kasuwa saba Allah da saba manzon Allah ya jawo haka za abubuwa waɗansu idan ana faɗa mutum sai ji kamar yau ya zo Najeriya kamar ma ba a taɓa yin su ba in ba ka shiga cikin harkar ba za ka sani ba yanzu wannan haka ake yanzu kai kake cewa haka ake yi mutum jin ba ma wannan sai zo to me ya amfanin wannan to kaga wannan ai zalunci ne zalunci ne wannan zalunci ne ko shakka babu zalunci ne shi yasa abubuwan mu ba sa yin albarka tunda zalunci yayi yawa ce Allah ku yi hakuri yau ina da uzuri zan dakata a haka kuma da Allah idan an tashi ba sai an yi dogon gaisuwa ko fatawar bayan fage ba masu fatawar bayan fage da Allah duk su yi hakuri gaisuwa kuma ina bada hakuri kana cewa kana da tambaya to wace haka yake nan tun ma kafin in tashi ka fara kare dokar kafin in yi shiru a sai kai hakuri sai lokaci na gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
سبحانك وتعالى mai kowa mai komai da ya kawo mu wannan gari na Isawa a karkashin karamar hukumar Giyade a cikin Bauchi state a yau kwanan wata na musulunci 4 ga watan Safar shekara ta 1426 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da 14 ga watan 3 shekara ta 2005 shekara ta wato lissafin albashi muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan gari a wannan lokaci mai albarka a kuma wannan guri mai alfarma mai daraja a kofar mai gari sarkin Isawa da fatan za mu saurari wannan karatu da kunnan basira da ba da hankulanmu da kuma kunnuwanmu mu saurari bayanan da za mu wato za su fito daga bakunan malumanmu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da abubuwan da za su faɗa a cikin wannan tawaga ta wannan tafiya akwai manya-manyan malamai da suka kawo ziyara wannan gari na Isawa wanda zan gabatar da su kamar haka da farko wanda yake zaune hannuna na dama shi ne ake ce da shi Malam Sa'id wanda yake sananne ne a sautinsa waɗanda kuma suke halartar karatuka na malam sun san shi a fuska shi ne mai jan bakin tafsiri na Malam Ja'far wanda yake gabatarwa da tun daga Maiduguri har zuwa Kano Malam Sa'id kenan sannan na biyu da shi akwai Malam Ja'far Mahmud Adam a wanda shine ke hannu wato na biyu bayan Malam Sa'id kenan a na gaba da shi akwai Malam Abdul Wahab Abdullah wanda yake tare suke da Malam Ja'far kuma za mu saurari karatu da nasihu da wa'azuka a bakin waɗannan malama baki ɗaya kafin mu fara cewa komai za mu ba da dama ga Malam Sa'idu ya buɗe mana wannan karatu na wa'azi da za a yi da karatun Al-Qur'ani mai girma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
الله أكبر. الحمد لله yanzu abu na gaba da zamu saurara shine asalin abin da ya tara mu a wannan fili shine sauraron wa'azi daga bakin Malam Ja'far Mahmud Adam bayan ya gama kuma Malam Abdulwahab Abdallah zai gabatar da nasa shi ma wa'azi din muna tunatar da waɗanda suke da sha'awar tambayoyi to za su fara rubuto tambayoyin su tun yanzu dan a samu a tace tambayoyin da suka kamata Malam Falai tafaddal mashkuran majura
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a yau litinin 4 ga watan safar watan 2 a wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2005 miladiya a nan cikin garin Isawa a kofar mai girma sarkin wannan gari a hakikanin gaskiya a rana ta tarihi wannan ita ce rana ta farko ta zuwan wannan gari kuma na yi farin ciki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo ni wannan gari don saduwa da ƴan uwa wanda alaka ta addinin musulunci ta haɗa mu abinda zan so in faɗakar da mu a cikin wannan dare a takaitaccen wa'azin da zan yi tunatarwa ne tunatarwa kan wani abin da mai yiwa da yawa daga cikin masu saurare na sun taɓa jin sa a da Ubangiji subhanahu wataala ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar da mu ne tunatarwa game da wani mashahurin hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito hadisin Umar ibn al-Khattab wanda ake wa take a wajen malamai da cewa hadisu Jibril wato hadisin mala'ika Jibril hadisin da yake shine hadisi na biyu a cikin jerin hadisan littafin 40 hadis ko shaka babu hadisi ne mai matukar girma hadisi ne mai babban matsayi mai kuma dimbin darsa a cikin sa idan mun dauke su mun bi su filla filla daki daki sanan ne cewa a jumlace abinda hadisin ya kunsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune a Madina shi da sahabban sa
sai mala'ika Jibril ya zo a cikin siffa ta dan Adam ya gabatar da tambayoyi guda hudu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A kowace ɗaya manzon Allah na bashi ansa. Tambaya ta farko ya tambaye shi ne cewa akhbirni anil Islam. Tambaya ta biyu ya tambaye shi ne cewa akhbirni anil Iman. Tambaya ta uku ya tambaye shi ne cewa akhbirni anil Ihsan. Tambaya ta hudu ya ce da shi akhbirni anil Sa'a. Da manzon Allah bai bashi ansa ta ba, sai ya ce da shi akhbirni an amaratiha. Sai manzon Allah ya bashi ansar wannan tambayar. Da haka idan mun kalli tambayoyin guda biyar ne, amma an so shin guda hudu ne manzon Allah ya bayar. Saboda ɗaya daga cikin tambayoyin manzon Allah ya nuna gajiya wasta wajen bayar da ansanta, wanda idan mun zo kanta maji, yin sai mu fara da tambaya ta farko da mala'ika Jibril ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce da shi akhbirni anil Islam, ka bani labari menene musulunci. Idan an ce musulunci, menene musulunci? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi bayanin musulunci ta hanyar bayanin rukunansa, wato ginshikan musulunci guda biyar. Yace da shi an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Na ɗaya kenan, wato qimar sala. Na biyu kenan, wato utiyar zaka shi ne. Na uku, wata suma ramadan shi ne. Na huɗu, wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan shi ne. Na biyar. To a nan za mu ga cewa akwai bambanci tsakanin abinda mala'ika ya tambaya da abinda manzon Allah ya bashi ansa. Dan lokacin da ya ce da shi ba ni labarin musulunci, sai manzon Allah bai ce, bai bayyana masa abinda kalmar musulunci take nufi ba, sai ya bayyana masa abinda su ne rukunan musulunci guda biyar: kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin haji. Malamai suka ce manzon Allah yana da cikakkiyar masaniyar cewa mai tambayar ya san menene musulunci, sannan waɗanda ke wajen sun san menene musulunci. Amma abinda waɗanda ke kewaye da manzon Allah suke da buƙatar su sani rukunan musulunci, amma menene musulunci sun riga sun san shi. Domin musulunci sananne ne cewa abinda ake nufi da musulunci shine al-istislamu lillahi ta'ala bita'a bitauhid wal inqiyadu lahu bita'a, wato mutum ya sallama wa Ubangiji ya miƙa wuya. Daga lokacin da kace na shiga musulunci, abinda kake nufi na miƙa wuya ga Allah, ba ni da zaɓi cikin abinda zan ce ko abinda zan aikata, sai abinda Allah ya ce, sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. Babu sauran ra'ayi na shi ne kaza, ko ina ganin ya kamata a yi kaza, ko ni abinda nake gani shi ne kaza, ko na gada a garinmu ko a rigarmu ko a karkarmu ko a gidanmu ana yin kaza. A'a, musulunci na nufin miƙa wuya ga Allah, shi ne al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'a. Kadaita Allah, dayanta shi ba tare da ka sanya masa abokin tarayya ba. Yi masa da'a, yi masa biyayya ba tare da ka kangare ma Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan shi ne hakikanin kalmar Islam take nufi. Kaga wannan ya ci karo da abinda da dama daga cikin mutane a yau in sun tashi fassara musulunci sai su ce musulunci yana nufin zaman lafiya. Wannan kuskuren fassara ne. Musulunci yana nufin miƙa wuya ga Allah. Miƙa wuya ga Allah, ba ni da zaɓi, ba ni da ina gani, sai abinda Allah ya ce in yi. Idan Allah ya ce yi kaza, ko da a zuci ba na san abin dole ne in yi. Idan Allah ya ce ka bar kaza, ko da zuciyata ta kwaɗaito wajen yin abin dole ne in daina. Wannan shi ne musulunci. Wato ba wai kalmar Islam ba ta daidai da kalmar peace da ‘yan boko suke faɗa. Kalmar Islam abinda take nufi total submission to God, cikakken miƙa wuya ga Allah, ba ka da wani ra'ayi sai abinda Allah ya ce. Wannan shi ne hakikanin musulunci. To tunda Annabi ya san cewa sahabbai da ke kewaye da shi sun san ma'anar musulunci, shine sai yi musu bayanin rukunan musulunci, domin musulunci daban, rukunansa daban. Kamar ka ce gida ko ginin masallaci daban, ginshikai na masallaci da suke ɗauke da masallacin su kuma daban. To wannan ginshikai na musulunci, wanda dole sai an same su su duka kafin musulunci ya zama musulunci, su ne waɗannan al'amura guda biyar: kalmar shahada da sallah da azumi da zakka da aikin haji. Ba na tuhumar cewa akwai wani musulmi mace ko namiji wanda bai san me ye kalmar shahada ba, sai dai mu yi bayani me kalmar shahada ta kunsa. Kalmar shahada tana da ɓangare guda biyu. Ɓangare na farko la ilaha illallah, ɓangare na biyu Muhammadur Rasulullah. Yayin da ka furta wannan kalma, me kake nufi? A ɓangaren ta na farko na la ilaha illallah, kana nufin ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, ba wanda zan bautawa, ba wanda zan bi dokar shi, ba wanda zai sa ni ko ya hana ni sai Allah maɗaukakin sarki. Duk wanda yace yi ko ka bari, to dole ne abin da yace in yi din nan ya dace da abin da Allah yake so in yi. Duk wanda yace in bari, to dole abin da yace in bari din nan ko in nesance shi ya dace da abin da Allah yace in nesance shi. Amma idan ya sa ni abin da Allah ya hana ni, ko ya hana ni abin da Allah ya sa ni, to fa zan yi wa Allah da'a ne shi ba zan yi masa da'a ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce in yi sallah, ya ce in yi azumi, ya ce in yi da'a ga mahaifana, in kyautata musu, ya ce in ji tausayin na ƙasa da ni, ya ce in girmama na sama da ni. Kaga wannan duk dokoki ne daga Allah a cikin Alkur'ani mai girma, a cikin hadisan manzon tsira shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yazo ce ba zan yi sallah ba, ba zan yi azumi ba, ba zan yi da'a ga mahaifana ba, ba kuma zan girmama na sama da ni ba, kada kuma in ji tausayin na ƙasa da ni, abin nufi yana nema ya hana ni abin da Allah yake yi, to a lokacin nan babu ruwana da shi sai dai in bi Allah. Ha kuma duk wanda yazo yace yi abin da Allah yake kada ka yi, Allah ce kar ka yi zalunci, ya ce kar ka shagiya, ya ce kar ka yi zina, ya ce kar ka yi sata, ya ce kar ka shiga haƙƙin mutane, kar ka ci mutuncin mutane, duk Allah ya hana ka wannan. Yayin da wani yace zo ka yi, kaga ba za ka masa da'a ba. Wannan shine abin da la ilaha illallah take nufi a ɓangaren ta na farko. Ba wanda zan yi wa da'a da biyayya, ba wanda zan bi wajen in aikata ko in daina aikatawa sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai. Bauta haƙƙin Allah ne, banda shi ba a bautawa kowa. Amma a ɓangaren ta na biyu, ɓangaren Muhammadur Rasulullah, abinda wannan ɓangare ke nufi, bayan da za a yi in yi bautan nan sai yadda manzon Allah ya ce. Tunda yardarmu cewa Muhammadur Rasulullah na nufin cewa Annabi Muhammad jakada ne na Allah, ɗan aike ne na Allah. Allah ya aiko shi da me? Ya aiko shi da tsari na ibada, ya aiko shi da tsari na mu'amala, ya aiko shi da tsari na ɗabi'u da halayya ta gari. Ibada kamar sallah, kamar karatun Alkur'ani, kamar zikiri, kamar haylala, kamar salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan dukkaninsu ibadat ne. Ga ka'ida ba zan yi su ba sai a tsarin da manzon Allah ya ce in yi. Mu'amala kamar saye da sayarwa, kamar zama na makwabtaka, kamar auratayya, kamar harkar kwadago, in yi maka aiki ko kai mun aiki, bisa ga jingar za ka biya da a yi ni ko sati ko wata. Wannan su ne mu'amala, duk abin da zai haɗa wane da wane. Ga ka'ida ba zan yi su ba sai ga tsarin da manzon Allah ya koyar. Ɗabi'u da halayya kamar ya zama mai kyauta ba marowaci ba, jarumi da kakke ba matsoraci ba, mai tausayi ba marar jin kai ba, mai tawadu'u da kaskantar da kai ba mai girman kai ba. Waɗannan janibi ne na mu'ada na akhlaq, ɗabi'u da halayya na gari. A nan gurin ba zan yi komai ba sai irin halayya da ɗabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya zama mai kyauta, in zama hakan. Ya zama jarumi sadauki da kake, in zama hakan. Ya zama mai tausayin mutane, in zama hakan. Mai jin kai da rahama, ni ma in zama haka. kar in zama azzalimi, kar in zama mugu, kar in zama mai hasada, kar in zanto mai mummunar ɗabi'a. Kaga bin abin da manzon Allah ya zo da shi cikin ibada da cikin mu'amala da cikin ɗabi'a, wannan shike nuna yardarka da kasancewarsa Muhammadur Rasulullah. To wannan shine abin da kalmar shahada ta kunsa. Bayan da za a yi bauta kowa sai Allah, bayan da za a yi bautan nan sai a bisa ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan mutum ya yi nazari dokoki na musulunci, musamman ibadat,